أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatihin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Asabar ne, 9 ga watan Jumada al-Akhir na shekara ta 1445, bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai 23 ga watan Disamba na shekara ta 2023. Kuma kamar kullum lokaci muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalle OOYN, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan kallon, sai assalamu da masu
sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kai kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko, inda tambaya ta farko take cewa, yake cewa malam mahaifinsa ne ya sanya shi ya rubuta wa matarsa saki, ya ce ya sake ta, shi kuma sai bai bata takardar ba. To wata rana sai ta binciko takardar nan ta fara karantawa, sai ta ajiye bata gama ba. Shi ne ke tambayar malam yanzu ya matsayin aurensa kenan.
Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shi saki duk sanda mutum ya yi niyarsa kuma ya zartar ta hanyar rubutawa ko ta rubutawa ko ta ishara idan wanda baya iya magana ne kamar kurma ko bebe, inda mutum ya yi niyar saki kuma ya ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa saki ya tabbata. Saboda inda yana da niyar saki ya rubuta takardar, ya rubuta ta da niyar saki ta, to ko da bata gani ba sakin ya tabbata. Tabbatar saki baya da alaka da matar ta sani ko bata sani ba, ya je kunnanta ko bai je kunnanta ba, miji shi ke da mallakar saki. Don haka duk sanda ya saki ya saku, ko da bata samu labari ba sai bayan wata uku ko wata huɗu sannan labari ya zo wajenta ta ma yi idda ta gama bata sani ba. Shi ke da zarar an gaya mata ga lokacin da sakin ya tabbata, to daga lokacin za ta fara lissafin iddarta sai ta gama wasƙila ta gama idda ma yanzu. Sau da haka baya da alaka da ta ɗauka ta karanta ko bata ɗauka ba. Matuƙar dai lokacin da ya ubarce ka ɗin da niyyar saki ka rubuta, to saki ya tabbata. Haka ta saku, in ka dawo kuma da ita a aikace, ko da baka gaya mata na dawo da ke ba, tunda bata ma san ka saki ta ba, illa iyaka dai ka sani ya kamata ta san da wannan cewa a baya ka yi abu kaza, amma kuma daga baya ka dawo da ita, an tashi lissafin saki nawa kai mata a lissafa da wannan.
To shi malamin akan sakin ne yake cewa mutum ne suka samu sabani da matarsa irin na zamantakewar yau da kullum, to sai ta tafi gida, to sai mijin ya ce idan bata dawo ba nan da kwanaki biyu ya hakura da ita har abada. To kwana biyu ta yi bata dawo din ba, shi ne ke tambayar me matsayin aurensu.
To galibi mutum zai ce ya hakura da matarsa har abada, nufin ya rabu da ita, tun rabuwa har abada ce saki, kuma sakin da watakila ma ba zai ƙara neman ta da aure ba. Saboda in har da niyyar saki ya yi saki ya tabbata, in kuma ya ce shi ba saki yake nufi sai faɗi me yake nufi da ya rabu da ita har abada. Yana da wata ma'ana da ba sakin ba, shi kenan sai a saurare shi kuma a ji maganarsa. Da dai saki yana komawa ganiya, kowane irin kulici kai amfani da shi, inda niyyar saki ta yi saki ya tabbata saki ne. So in dai shi mai kulicin da aka tambaye shi ka ce ka haƙura da ita har abada, karfin ka sake ta kenan ba magana aure tsakanin, to sai a ji kuma me zai ce. Zahirin maganar dai ba ta da wata ma'ana sai wannan, zai zauna da ita a matarsa amma kuma ba shi ba ita har abada.
To sai da kicin malam macece ta tafi gidansu da ciki, to mijinta ya ce ta dawo sai ta bijire ta gidawa, shin tana da haƙƙin ciyarwa saboda cikin da ke jikinta ko kuwa?
Idan mace ta yi bijire wa mijinta shi ne na shoes, to duka haƙoƙinta a matsayinta na matarsa ta sarar da haƙoƙinta duka ta zubar da su. Bata da haƙƙin ciyarwa da shayarwa, bata da haƙƙin mata sutura, bata da haƙƙin a kama mata wuri ta zauna, tana ta guje daga mijinta. Bayan akwai ciki, cikin yana buƙatar kulawa, shi ma ba zai so mata sa tai barin cikin da take ɗauke da shi ba, ko ta haifi wani wanda yake cikin larura. Saboda haka zai kula da ita saboda wannan cikin. Tana shayarwa zai kula da ita saboda shayarwa, amma ba wai haƙƙinta ita ba, haƙƙin yaron da yake cikinta. Kamar mata mai ciki ce da aka haske ta da ciki, aka yi ida mai ciki a wadda aka yi mata saki uku ba ta da nafaka, ba ta da ciyarwa a kan mijin da ya sake ta saki uku. Amma tana da ciki to dole ya kula da cikinta ta hanyar ba ta abinci da kulawa da ita har ta haihu, ta gama shayarwa, sannan kuma daga baya ya zanto yaron yake kulawa da shi.
To sai wanda mai tambayar shi kuma yake cewa malam, menene hukuncin yin sallah da face mask, domin yaji wasu suna cewa makruhi ne mutum ya yi sallah da bakin shi da hanci a rufe.
Akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin Sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi sallah da alhalin ya rufe bakinsa, alhalin ya rufe abin ya yi amawali a fuskarsa. Qad ghatta abin anfahu wa famahu. Saboda haka duk mutumin da zai rufe hancinsa da bakinsa, to sallarsa makruhi. Sallarsa ta yi amma kuma ya aikata makruhi, ta aikata abin da ba a so a yi a sallah. Rufe baki da hanci, wasu suna cewa in ka rufe baki ba kaɗai ko ba ka rufe hanci ba, wasu kuma suka ce sai ka hada da hanci, wasu kuma suka ce tun daga haba abin da ya sama zuwa hanci. Almuhim dai hadisin ya ambaci hanci da baki. Saboda haka mutum kada ya rufe hancinsa da bakinsa lokacin da yake sallah, domin yana daga cikin gaɓoɓin sujjada akwai hanci. Yayin da ya rufe hancinsa, kaga zai zanto hancinsa bai sujjada a ƙasa ba, inda goshinsa ya taba. Ana son hancinka da goshinka su taba wuri guda. Goshinka ya taba ƙasa amma hancinka bai taba ƙasa ba, bai taba gurin da goshinka ya taba ba. To shi yasa malamai suke karhanta wannan, suke cewa makruhi ne. Saboda haka hatta mace in ba auren da take cikin jama'a, wato cikin maza da ba muharramanta ba, ba waɗanda suke bare a gurinta, to ita ma ba a san sai sallah tana sanye da niqab. Sai dai in ya zanto kamar cikin maza ne ko akwai maza a wurin, ba za ta rufe sallar niqab don gudun fitina, wannan babu komai. Amma in ba haka ba tana sallah a gida, to ba makruhi ne ta sa niqab a fuskarta.
Sai ne ke cewa malam, a sallar isha'i ne sai da ya zo ta yiyar ƙarshe sai ko kwanto ya zo masa akan raka uku ya yi ba hudu ba, shi ne ke tambayar ya zai yi.
Hadisi ya tabbata shi sai Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayanku ya yi shakka a cikin sallarsa bai sani ba, sa raka uku ya ko hudu, to ya yi gini akan abin da ya fi zama ya ke yi ne, ya yi jifa da shakka, ya jefar da shakka, falyatrahi shakka walyabni ala mastayqan. Sauce ya jefar da shakkar, ya yi gini a kan abin da ya tabbatar. A hadisin Abdulrahman ibn Auf, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan biyu ne yake shakka ko uku, to yana da ita biyu, idan uku yake shakka ko hudu, yana da ita uku, shi ne albinahu ala mastayqan. Sannan kuma idan ya gama sai ya yi sujjada biyu kafin ya yi sallama, wato sujjada qabli. Saboda haka duk mutumin da yake shakka biyu ya yi ko uku, baya da tabbaci tsakanin biyu ko uku, to sai ya ɗauki mafi ƙaranci, shi ne albinahu ala al-yaqin. Ya ɗau mafi ƙaranci, in ya ɗau mafi ƙaranci sai ya sujjada qabli. Wannan shi ne abin da ya tabbata a hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Muslim, da kuma hadisin Abdurrahman ibn Auf yana cikin littafin Sunan.
To sai wani shi yake tambaya kan ayar da take cikin suratul Rum, yake cewa shin tana magana ne akan kafirai kawai, domin ya ga da yawa daga cikin musulmai a yanzu sun kware a harkar duniya amma kuma a fannin addini ba su damu ba. Ma'ana da take cewa ya ana muna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum bil akhirati wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa sifofi na kafirai waɗanda lahira ba ta gabansu, wasu ba ɗauke ta da kamar ma ba da gaske suke ɗaukar lahiran ba, kamar kafirin da annabi sallallahu alaihi wasallam kafirin laraba ba su ma yadda akwai tashi bayan mutuwa ba ba su yadda akwai alkiyama ba gaba ɗaya ba ba ta cikin abubuwan da suka yadda da su ba harkar hada-hada duniya sun sani ayar ba a takaita ta akan waɗanda ta sauka a lokacinsu a watakila ma a wancan lokacin ba za ta fitowa ƙararar kamar yadda za ta fito daga baya bayan wato kafirai na duniya yanzu sun ƙara nutsuwa cikin harkar duniya ɗin sun yi zurfi a cikinta kuma kullum ƙara tono ko gano wasu abubuwa don su ƙara daɗa musu kyautata musu rayuwarsu ta duniya amma kuma ruwan lahira ko kaɗan fata gabansu babu wani abu da za a ƙirƙiro wani new invention da za ka gani a ce wannan abin an ƙirƙiro shi ne don ya inganta maka rayuwarka ta lahira ba wannan sai dai abin da zai ƙara sa ka ƙara nutsuwa da sha'anin duniya ka ƙara shagala da ita saboda wannan sifa ce ta kafirai da ta bayyana a tare da su sama da kowa to idan ka samu musulmi wanda shi ma yana da irin wannan sifa za a ce ya sifantu da sifa irin ta kafirai ko da kuwa wannan bai kafirta shi ba bai zama kafiri ba saboda wannan amma yana kwaikwayon ko ya sifantu da wata sifa irin sifar da take ta kafirai ce wanda wannan bai halatta ba ko kaɗan a ce musulmi ya yarda da wannan da yawa daga cikin musulmi a yanzu za ka ga cewa harkar lahira ba ta gabansu wasu ma in ana maganar lahira ana maganar addini ana maganar tsoron Allah ana maganar kawo Allah a cikin sha'ani za ka ga cewa ba sa so ransu ya ɓaci ko su yi ta faɗa ko su ce ka tafi masallaci in wa'azi za ka yi wannan magana ce wanda irin ta kafirai ce bai kamata musulmi ya yi ta ba saboda haka a cikin musulmi akwai wanda suna da hali irin na kafirai kamar munafici ne a cikin musulmi akwai masu ɗabi'u irin na munafici kamar irin su kai magana kai ƙarya a nan ce ɗabi'a alamomin munafiki uku ne idan ya yi magana ya yi ƙarya idan ya alkawari ya saba idan an ba shi amana ya ci ka gaya mu waɗanda sifofi guda uku a yau za ka samu da yawa daga cikin musulmi ba wai su ɗauki ɗaya ba da yawa daga cikin musulmi sun haɗa waɗannan sifofi uku idan magana za su yi su yi ƙarya idan alkawari za su yi su saba idan amana aka ba su su ci yanzu ka duba cikin sha'anin masu mulki 'yan siyasa kusan ɗaiɗaiku ne waɗanda suka kuɓuta daga waɗannan sifofi guda uku wani in baka same shi da biyu ba za ka same shi baka same shi da uku ba za ka same shi da biyu in baka same shi da biyu za ka same shi aƙalla yana da ɗaya daga cikin kunnan ya faɗi ƙarya ya alkawari ya ƙicikawa a ba shi amana kuma ya ci saboda haka wannan ayar asasan tana magana akan halaye na kafirai amma kuma da yawa daga cikin musulmi a yau sun wato sa wannan rigar sun sifantu da waɗannan sifofin sun san abin da ya shafi zahirin rayuwar duniya amma lahira ko oho ba ta gabansu
sai wannan shi kuma yake cewa tambayar sai ta ce ina hukuncin masu ilimin alƙalma waɗanda suke faɗar abin da zai samu mutum a rayuwar shi
wannan kafirci ne duk mutumin da zai ce maka zai gaya maka abin da zai faru da kai nan da awa ɗaya waɗanda wasu mintuna ma to ne na shiga hurumin ubangiji ne Allah shi kadai ya san abin da zai faru da mutum nan da in an jima ko zuwa gobe ko zuwa wata ɗaya ko zuwa shekara Allah kadai ya san wannan Allah ya ce ba ta da nafsu ba za ta tsuru ba ta tsibo gadan wa ba ta da nafsu bi ayi ardi ta mutu babu wani rai da ya san me zai samu gobe babu kuma rai da ya san inda zai mutu wannan yana daga cikin mafatihul ghaibi da Allah subhanahu wataala ya ambata inda huwa mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah yana da mabuɗan gaibi wanda ba wanda ya san su sai shi to daga cikin mabuɗan gaibinsa akwai sanin abin da zai faru a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wata kuyanga tana wata matashiya tana waƙe haka tana yaban manyan mutane na ƙabilarta tana faɗar abubuwansu na alfahari da ta ganshi sai take cewa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi cikinmu ba akwai annabin da ya san me zai faru gobe annabi ya ce bar wannan magana ci gaba da waccan da kike yi ci gaba da yaban iyayenki da kakanninki da alfahari da su amma wannan magana da kike faɗa ba haka take ba za ka babu wani wanda zai iya gaya maka gaibu na wani abu da bai tabbata ba ba wahayi aka yi masa aka sanar da shi ba Allah yana yawa annabawa wahayi ya sanar da su wani abin da bai faru ba su sani ta hanyar wahayi amma ba har kawai su sani ba saboda sifarsu akwai ilimin gaibi a ciki babu wannan ولا أقول لكم إني أعلم الغيب. شكا جاء مش ولا أقول لكم إني عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. زن جاء مكتشوا تسكوكين الله سنا حنونا با كما ولا أعلم الغيب بان سن جاء با. ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء. سيدا أتينا سن جاء الله شكا جاء الأمة كتيدا أتينا سن جاء لستكثرت من الخير دانا يويت الخير وما مسني السوء ممونا أبو بيشاك بيشافين با. kaga duk wannan idan annabawa ko annabi sallallahu alaihi wasallam shine kululuwa a bashariya a matsayin gurin Allah ba cewa ya san gaibu shi da kansa alqur'ani ya ce ka ga ya musu ban sani ba abinda kawai ma annabawa suke sani shine abinda Allah ya sanar da su ta hanyar wahayi su kuma suka sanar da al'ummomin su ce Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi wa la yuhibu ala ghaibihi ahada illa man ittaba bi rasul shine masanin gaibu ba wanda yake iya ganin gaibu yake tsinkawo gaibun sa ko baya nuna wani gaibun sa sai wanda ya zaba daga cikin manzanni to shine zai sanar da shi kuma abinda aka riga aka sanar da annabi annabi ya sanar da al'umma to baka iya cewa wanda ya san wannan shi ba ya san gaibu annabi ya sanar da mu abubuwan da za su kasance na ashraqus sa'a karshen zamani kafin tashin kiyama abubuwa za su yi ta faruwa annabi ya ba wa al'umma labari malamai sun sani sun karantar wannan ba ci ba zai saka ce annabi ya san gaibu ba saboda wannan kamar yadda ba za ka saka ce malaman da suke karantar da wannan su ba sun san gaibu ba ko suke karantawa sun san gaibu to wani kawai ya zo ya zauna ya ce zai yi buga ƙasa ya ce zai gaya maka abin da za ka samu ko abin da za ka rasa ko zai gaya maka sa'ar ka ko inda za ka yi inda za ka yi ka ci nasara da abin da in kai ba za ka ci nasara ba to wannan yana shiga hurumin Allah لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كتير وند في السماء وند في كسر. ما وند يسجد روسي الله. لكن وند يزوج قلنا يدوبا كم الكلمة كم ديك إلى أول سنة ديو يدرس كتاشي. كون يا كافر شو ورنا أيضا القرآن يدك. لا بد أن يزوج شيء. نبي صلى الله عليه وسلم من أشوا. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر على محمد. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونبي يزوغ أن بوكا قد ندوبا يغسك تمغن الديك فدا مسا نبي جي أكافر شوى من داك سوكر عن نبي صلى الله عليه وسلم من داك سوكر عن نبي صلى الله عليه وسلم آيو ييد مكفلا رسولا نند داما لكما حديثينا منذو صلى الله عليه وسلم ورسولا نند داما عائشة رضي الله تعالى عنها كما يدكي تكن سوى البخاري تكي جادو واندي باك لاباري شوى نبي ياسن غير تويا فقد كفر يا كافر تأوتر واي فقد أعظم الفرية على الله يا أيوة الله كريها فكبر كريها كوا إذا زكاه فقدر الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله سباب ودي يسن غيب حسن ويكي كوا قرسي الله فراك بايا هلتا وني زي بلوم وني چيزي دوما مسا ساعة زي جاء مسا أبين زي ساميش لا من وزي ساميش وانا كابر جيب
sai wani shugaba ke cewa malam shine yake sana'ar gadi yace tsawon shekara 10 ya fara gadin tun bai aure ba mai gidansa ya shi ya masa auren ma kuma ya bashi gurin zama a boys quarters dake gidansa yace yanzu Allah ya azurta shi da aya har uku ta dauniya ta karu sai ya fara sana'ar wanki da guga a cikin gidan to sai sanar da mai gidan sai yace masa ya bari sai yace masa to kamar ya bari din shi ne ke tambayar malam baya iya yi masa dukkanin abin da yake bukata kuma shi kadai yake zama a gidan gidan shi a Abuja yake da iyalansa shi ne ce bai bar wankin ba da guga to yake tambaye malam ya matsayin kudin da yake samu na wanki da gugan sakamakon mai gidan ya hana shi
na san zai amfani da ruwan gidansa zai amfani da kila ma da wutar gidansa wajen guga zai amfani da filin gidansa wajen aikin da yake na sana'a mai gidan ko ba shi wannan damar ba to ba halatta ya ci gaba da haka inda mai gidan bai sahale masa ya dai masa a cikin gidansa ba gidansa ne mallakarsa ne da filin gidan da ruwan gidan da wutar gidan duk mallakar mai gidan ne kuma zara za ka yi wannan sana'a a gidan nashi sai ka amfani ko da a ce za ka so ruwa da kanka ko za ka yi wa amfani da dutsen to amma filin da za ka yi amfani da shi ya nashi ne ba halatta ka yi masa amfani da wani abu nashi ba tare da izinsa ba da izininsa kuma kai haka to kana aikata laifi kana shiga haƙƙin shi mai gida kuma idan da ya sani ba za ka ji daɗi ba kai da kanka kuma ka ce yake ta maka abubuwa masu kyau to kai kokari ku rabu yana jin cewa kai ma baka bata masa ba ka bi wata hanya ko dai ka nemi wata sana'a da ba zai ce ba ba zai yi ta ba ko kuma ka gaji da aikin gadin ne ka saki aikin gadin ka koma ka kama haya ka kama gurin da aka yi aiki wanki ka da kuka amma ka haɗa masa tare da abin da yake ba
sai wani mai tambaye ke cewa mallam akwai kamfanin da suke bai wa manoma alkama bashin kayan wato manoman alkama bashin kayan noma wanda idan suka noma alkamar za su biya su da alkamar daidai da yawan kuɗin kayan da suka ba su to tambaye sai ita ce idan mutum zai fitar da zakka sai bayan ya biya su ne zai fitar da zakkar kamar yadda ba a fitar da zakka kan kuɗin da ake bin bashi a cikin sa sai bayan an biya bashin
to na farko ya kamata su sani cewa koda kamfanin da zai baka kayan aiki da su za ka yi a kan kai kuma ka biya shi da abin da ka noma to a san abin da za ka biya shi da shi da san da za ka biya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda a yi wannan ba manomi rance ya biya daga abin da ya noma wannan ya halatta shi ne sala annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne aslama falyusli fi kaylin ma'lum waznin ma'lum wa waqtin ma'lum duk mutumin da zai ba da bashi to ya ba da bashi akan abin da yake awo sananne ko ma'auni abin nan kwano sananne kwano nawa za a bashi ko awon kaza nawa za a bashi ma'ana za a bashi buhu nawa ne bayan ya an girbe ko za a bashi abin nan kilogram nawa ne za a bashi bayan an girbe kada kawai a ce ba a san me za a bayar ba sai bayan an girbin a je a ce za a tambayo kasuwa to yanzu buhu nawa yake to a kwatanta wannan baya halatta saboda ka dole ku san tun farko in kun gama buhu nawa za ku ba su sannan yaushe ne za a biya dole a ƙayyade wannan a ƙa'ida to in kai noma kana cire waɗannan abubuwan da suke na bashi wanda ba naka ba sauran kuma sai kai musu zakka so ba za ka yi zakka da abin da yake bashi ba wanda bai zama naka ba na wasu ne za ka miƙa musu abinsu kamar ka ciro bashi ne gurin wani ka sa a kadararka ka tashi za ka cire bashin daga cikin abin da za ka fita wa zakka.
To sai ne ke ce mallam hukuncin mene ne hukuncin sanar da shan ruwa a musulunci idan aka yi azumi shi idan mutum ya azumi mutum kuma aka san ya yi din ba a ce masa sanar da shan ruwa ba an yi laifi?
Sanar da gaisuwa ce ta Hausawa ba wata da wani hukuncin haram ko halal ko abin nan gaisuwa ce normal gaisuwa kowace al'umma tana da gaisuwar da take yi. ba kayyade cewa daga sallama ka kai mutum gaisuwa ba kana iya duk kalmomin da zasu zaɗa masa kana iya faɗa masa kana iya gaya masa da saboda ka dan kuma baka gaya mutum sanye da shirwa ba ce ka yi laifi shi ba ba zai ci ka yi laifi ba dan baka gaya masa sanye da shirwa ba
to ne ke malam wanda take fama da aljanu kuma suna tashi cikin azumi yayi hukuncin azuminta idan suka tashi
idan ta yi sahur ta tashi da azumi sai kuma aljanun suka zo mata sai sun zo mata na fita daga hankalinta misali in ba ta fita daga hankalinta wataƙila dai ana ga tana ɗan yi masa abu amma hankalinta yana na ƙasa ba ta fita daga hankalinta ba wannan ba abin da zai taɓa azuminta amma idan hankalinta zai gushe da rika yin abubuwa na hauka to in ya same ta bayan an yi sahur ta ɗau azumi sai kuma abin ya same ta da rana kuma kafin a sha ruwa sai ta wartsake sai ta dawo cikin aiki ta azumi ta yi da nan dai har a sha ruwa an riga an sha ruwa sannan ta dawo hayyacinta to azumin ya tafi babu shi ko kuma ya zanto ba ta ɗauke shi ba tun kafin ko abin nan kafin huduwa alfijir har alfijir ta hudu tana cikin halin hauka har gari ya waye to wannan kaga bata samu ɗaukin azumi bata shiga azumi da niyyarsa ba to wannan ita ma bata da azumi
sai wani yake cewa assalamu alaikum da Allah malam menene hukuncin rataye frames masu ɗauke da sunan Allah ko wata surar alqur'ani da ake a jikin bango
sunan Allah da alqur'ani maganar Allah ana son a sa su gurin da ba za su gamu da wani abu na rashin girmamawa ba ba halatta ka saka Qur'ani a gurin da wani abu na rashin girmamawa zai iya samun abu ko kura ko wasu kwari su dinga yawo a jiki ko yara su dinga wasa da shi wannan ba halatta domin Qur'ani maganar Allah ce kuma ana umartar musulmi duk inda yake girmama maganar Allah girmama alqur'ani kada yayi wani abin da zai sa alqur'anin a wani mahalli a wani bigire wanda babu girmamawa a ciki saboda haka malamai suke karhanta yin rubutu a jikin bango domin zai iya faruwa ya shiga cikin wani yanayi na rashin kulawa in a gida ne ila masu gida su yi tafiya yin ta kura wadana kula da gida akwai ta rana watakila zai tafiya a wata guda ba a gidan wannan qur'anin da yake cikin bango haka zai ta kura saboda haka ba ya dacewa malamai da yawa sun yi magana akan karancin yin rubutu a cikin bango na alqur'ani don gudun kada ya fada cikin yanayi na rashin girmamawa Allah kuma yana son a girmama duk wani abin da yake cikin sha'air din sa mun ga azim sha'air Allah fa inna min taqwal qulub saboda haka baya dacewa yin hakan kai wata kalma haka ta hikima ko na jan hankali ko abin da amma ka ba alqur'ani ba ayyukan alqur'ani
to sai nake cewa malami menene ingancin maganar da ake cewa ya jujuwa ma juju ba wasu halittu bane ne daban mutane ne yahudawa yace domin a cikin alqur'ani da ya jujuwa ma juju kawai aka kira su ba a kira su da yahudawa
a wannan magana ba magana ce mai kyau ba magana wasu karkatattun mutane ne wadanda suke inkarin da yawa daga cikin sharuɗin tashin alƙiyama har ma manya-manya irin waɗannan Allah ya magana ya juju wa Majuj an ba mu labarin sa suratul Kahf da yadda Zulkarnain ya yi katanga tsakanin mutane da inda su waɗannan ya juju wa Majuj su ma ƴaƴa ne daga cikin annabi Adam ba wasu halittu bane daban sai dai su kuma halittu ne da suka shahara da sharri da barna a bayan ƙasa inda ya juju wa Majuj mufsiduna fil ard saboda haka Allah ya bamu labarin cewa Zulkarnain ya zo ya samu wasu mutane da suke iyaka da Yajuj da Majuj sun kuma kawo kukan su wajen su cewa suna shigowa su yi musu barna bata musu amfanin gona su kashe musu mutane da dabbobi da sauransu suka ce za su bashi haraji za su bashi dukiya ya sa musu katanga tsakanin sa da su ya ce su riƙe kuɗin su ga abin da yake bukata a tuni Zubar al-Hadid فإذا سوى بين السلفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قالوا آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا كليكا ومن كنت تكين كرافي كونا ويهورا وتاسن ليس أكادل وأكذبا الله يتو بذاس إياه قال كاشبا ba kuma za su iya huda shi ba amma da karshe wa idan ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan amma in wa'adin ubangiji yayi na bayyana su duk karfin nan nasu Allah zai rusa shi kuma za su bayyana kaga shi ba yahuda tun yau shi ake tare da su yahuda ya annabi yaqub ne shine isra'il su kuma ne shine banu isra'il kullu ta'ami kana hilal li bani isra'il illa ma harrama isra'il ala nafsihi saboda haka yahuda suna nan ba wata katanga da aka yi mana tsakanin mu da su ga zaran ma suna ta kashe mana mutane saboda haka ba wanda ya ce yahudawa su ne yajuj wa majuj kaga na farko dai alqur'ani ya nuna ƙarya yake tun daga alqur'ani yadda ya suranta mana yadda suke da katangar da take a cikin ba su iya tsallakowa ba za su yi ta rayuwa a can amma akwai lokacin da katangar za ta rushe su shigo amma waɗannan banu isra'ila annaba yawa sun fito kana suka ce su annabi musa su da yajuj wa majuj ne annabi musa annabi isa duk daga cikin annabawan banu isra'il ne dukkan su daga cikin tsatsan isra'il ne tsatsan abin nan to kana ga fito ka ce yanzu kai saka fito cikin mutane ka ce annabi musa yajuj ne ko yajuj ne wa Allah ya ce mufsiduna fil ard saboda ka wannan ba gaskiya san cewa yahudawa suna barna haka ne yahudawa sau da mabarnata ne masu kawo fitintinu annabawansu sun sha wahala da su duk sanda annabawansu suka zo musu da gaskiya su ƙaryata su su yi girman kai su ƙaryata su kullum ba ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum wa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun duk Allah ya faɗa yahuda suna da wannan kullum ba auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'aluna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin Allah dai ya sifanta yahudawa da waɗannan sifofi amma kuma babu wata katanga da Allah ya sa tsaka annabi ya zauna da su a Madina sanda alqur'anin ya sauka suna nan Madina kuma alqur'ani ya ce an yi katanga tsakanin mu to ga sanan annabi ya zauna da su ya yi sulhu da su ya yi rayuwa da su ya yi yaki tare da su so wata magana ce wadda take mara kan gado bata ilimi bata hankali ba
sai ne kike malami shi ya kasance yana yi wa wani aiki sai ya tunci wancan din wasu kudade shi ne ke tambayar ya halatta ya masa kyauta da abin da yake daraja kudin da ya zalunce shi da shi a matsayin bayan masa da haƙin sa
ya bashi kudin su kyauta hanya ne amma shi zai pretending kamar kyauta ce masa amma kudin sa ne ke mai masa ya halatta ya bi hanyar ya san cewa mayar masa da dukiyar tashi haka karara za ta iya haifar da wata fitinar da za ta zo ta tikice tikicin yawa ko ta kawo wani hargitsi ne yawa a tsakanin su zai iya aika masa kudin ta dabara ko babu ya bayyana kansa ba ta kila yana iya daukan kudin ya hada shi ko ya tura wani ya ce ko ya nema account din sai tura masa kudin ya yi masa ɗan test ya ce wani bawan Allah ne ga shi nan kudaden nan haƙƙin kan ya dada su ba tare da ya yi wani sharhi ba duk zai iya akwai hanyoyin yanzu da zaka maida mutum dukiyarsa ba tare da ya san kai waye ba account din sa kawai ka samu kai amfani da wani wata hanya ka tura masa kudin kana zuwa akanta ka samu aka samu masa kudin sa shikenan kuma kana iya samun wani hanya ka yi masa test ko ka rubuta ka je ko ka gidanka bayar a kai masa ka gudu shi nan wani bawan Allah ne da ya taɓa cutar ka ga kudin ka na ya dama ka kai tunanin ko kuskure aka yi a duk dai hanyoyin da ka san ka bi lokacin da za ka cuce shi din bai gano ka ba kana kana iya mai masa kudin sa ba tare da ya gano ka ba
sai wani mai tambayar shi mai kin jama'a menene hukuncin masu rufe masallaci bayan salloli musamman bayan asuba yadda zaka ga mutane suna karatun alqur'ani ko azkar amma a ce a tashi za a rufe wasu kuma wani lokacin kuma har da wanda yazo bai samu sallah ba ma sai a ce ya haraba duba da ayyuka ta zo take cewa wannan abu zamu nemi mai mamana a masallallahi ayyuka karafiya su wasa fi farabiha
da farko dai ya kamata kai ya hada abin da ake yi da wannan ayar ne haka bai adalci ba cewa mun bana wa azlam mun bana masajid Allah an yuzkara fi hasmu wa sa fi kharabiha Allah yana magana kafirai da suka hana ambaci sunan Allah a masallatai kuma har ma suke yin sa'ayi da zasu rushe masallatai su lalata su kaga dan mutum yana kulle masallaci bai barkaka yi azkar ba ka dauko wannan ayat ka dora masa ba adalci Allah yana cewa babu ma azzalimin da yake wannan azzalimi ne wani a duniya shi fa ban azlamu mimman mana masajid Allah saboda haka waɗancan kafirai ne waɗanda gaba ɗaya ma kokarin rusa masallatan suke kuma ba sa yarda a shiga a sallah ko a zikiri ko a ibada a ciki wannan kuma bai hana ka sallah ko salloli biyar ba bai hana ka ibada a ciki ba illa iyaka wasu ko su rukuta ne misali ya ce zai rufe masallaci ka dauko wannan ayar ka dora masa baka yi adalci ba wannan da fuskar ayat ce da fuskar ta biyu asali da masallatai lokacin ma ake sallar sunan da sahabbai da sauransu masallatai ba wani gini gare su ba irin na yanzu ba su da wata shimfiɗa a lokacin da ba ko shimfiɗa ba ba masallaci dan dabalin dan tabariyar ƙasa ake sallah in an yi ruwan sama ma a tabo suke sujjada in da zafi a cikin zafin rana suke sujjada so haka masallaci ba yayi da wani abu har lokaci dabbobi su shiga su fita haka masallaci ba yi da wani makarai da suka kare shi haramai ne har zuwa wani lokaci ba mai nisa ba bai da katanga da ta zagaye shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama karnuka suna shiga su fita cikin haramai ne saboda babu wata katanga sai kuma babu wani abu a ciki wanda za a ce an je an dauke ko an sace ko wani abu mutane in ka ga mutum a cikin ibada ce ta kai shi to amma rayuwa ta tafi abubuwa suka ta canzawa aka zo ana killace masallaci ana yi masa kofofi ana shimfiɗe shi ana sa abubuwa na amfani wanda in ka bar su to akwai wanda za su zo su kwashe su hakan ma ana fama hakan ma za a shiga a ɗauke speaker a ɗauke agogo a ɗauke kaza a ɗauke kaza saboda haka ga irin rayuwa ta wancan lokacin da ake barin masallatai 24 hours ba kowa ba za ta yi ba yanzu in ka ce aka zaɓi masallatai to kai ba wani masallaci in ka zo ba ka yi sallah ciki ba aka zo ka samu an lalata abubuwan ciki ko an cire tabarmin ko shimfiɗin ko an ɗauke abin amsa kowa ko wani abu irin wannan dole dai ko an ƙi ko an so sai an riƙa rufe masallaci wasu lokuta sannan kuma mutane sun iya su zo su yi ibada a masallaci su ji daɗi amma aka ce a zuwa taimaka a gyara masallacin kuma nan ne sai ka ga sai masu imanin gaske innama ya'buru masajid Allah man amana billah sai wanda yake da imani da Allah da imani da ranar lahira shine kuma za ka ga an zo ana kokarin yadda za a gina masallacin a kula da masallacin da shi amma wajen korafi kuma kowa ya iya korafi da zai zo sallah ya ga wani abu na datti ya dinga surutu ba a kula da masallacin amma kuma zai iya zuwa da shi da dattin ya sa masallaci saboda haka dole ne a dauki matakan da za a tsaftace masallaci a kula da masallaci kamar yadda Allah ya umarni a gina masallaci kuma a kula da su yana da kyau kamar yin sallar asuba yana da kyau kada a ce daga zarar an gama sallar asuba a rufe masallaci a kalla a bari shuru a bari a samu dagowar rana mutane su yi sallar shuru akwai hadisi da yazo na mai kisan sallar yake kwadaitarwa akan mutumin da ya sallar asuba ya zauna ya yi wuridi har lokacin rana ta hudu ya tashi ya raka yana da lada kamar ya umara to wannan ladan kada a sarayowa da mutane shi masu masallatan da ake rufewa yana da kyau su yi kabari sai an yi salatu shuruq ko salatu al-ishraq idan aka yi wannan sallar rana ta daga to ana iya rufewa kuma a bari sai gab da azhar irin minti 30 kafin sallar azhar dan ba a bude mutane su yi sallah idan aka gama sallah ana iya rufewa bayan kamar minti 30 daga masallah wato da za su yi nafilu da za su zo a makari za su iya zuwa samu lokacin su yi sallah idan so bayan minti 30-40 sai a rufe har zuwa al'asar tsakanin magriba da isha'i ba sai a rufe ba saboda ba su da baya da faɗi haka isha'i a bar mutane minti 30 a su witiri su yi a su yan tasbihi su yi sai a rufe wannan babu komai yana daga cikin abin da zai sa masallacin ya samu kulawa kuma tsaftar masallacin ta samu ingantuwa masu kula da masallacin kuma su samu saukin dawainiya da masallaci amma an kabar mutane a haka kuma kana son ka ga masallaci tsaf-tsaf to ba za ka gani ba idan wani zai je aikin leburanci ko aikin kanakanci ko duk kayansa da ta zai zo kwanta muku masallaci da abin da ya je ebo na kura da abin da zai zo lalata masallaci kaga annabi ya umarci a gina masallaci wa an tunazzafu wa an tutayyib a tsaftace masallaci kuma a yi masa ma turare daga ƙarshe amma wanda zai iya zuwa da datti a jikinsa ya ɓata gurin da mutane ke sallah ya tafiye su kuma ba abin da ya sha masa kai to kaga dole masu kula da masallaci a basu uzuri na yadda za su ɗauki matakai na kula da masallaci sai dai kawai su yi abin kuma yadda ba zai hana wasu ibadu wanda suke da muhimmanci a lokacin da aka masallah ba kamar nafilun bayan sallah da azkar ɗin bayan sallah kuma yawancin masallatai manya ne suna da harabobi kamar wanda yake can zai karatu Qur'ani yana yi zama haraba yi ba cewa ka karatun Qur'ani sai kana cikin ƙwaryar masallaci ba na san ba wai gaba ɗaya masallacin ake rufewa ba ana rufe wato shi ƙwaryar masallacin ne amma harabar ta sana na buɗe kuma akan yi shimfiɗu a haraba akan samu inuwoyi a haraba sai mutum ya zauna ya karatun sa nan ba wanda zai hana shi
sai wannan ne yake ce malamin ina hukuncin wanda yake shi ya kasance musulmi ne gare ɗaya kuma sai ya ce ya koma kirista ya daina sallah daga ta juma'a har kamsu salawati ya ce har ma ya canza sunansa to sai daga baya kuma ya dawo yana sallah shin ko bai sake shahada ba ya iya ci gaba da sallar
ba zai yi sallah bai shahada ba tun daga iqama zai kalma shahada ya ce zai yi sallah bai shahada ba wai sharadi bane sai ya je ya samu mutane ya tsaya a gaban liman ko wani malami kamar yadda muke gani ana shiga musulunci wannan dan mutane su shaida sun san wani ba musulmi ba su san shi cikin musulmi kada a dake shi yadda mutane suke da zafi a dauka ko ya zo liƙan asiri ko ya zo cuco ne saboda haka ba wani abu idan ya kasance ya tuba kuma ya dawo yana sallah cikin mutane kiran ba wai sai an kuma tsiye shi an bar shi kan shahada ba ba zai yi iqama sallah wannan zai sai ya kalma shahada in zai tahiyya sai ya kalma shahada saboda ka babu wani abu
to ne ke cewa mallan shi ne halatta wanda yake aikata sabo yayi wa'azi
aka ce wanda ba wanda zai wa'azi shi ne wanda baya saban Allah to babu mai wa'azi sai annabawa yake ne kawai masu mai da ba sa saban Allah kuma ba na jin akwai wanda zai faɗa haka masu wa'azi ba masu mai bane suna yin daidai suna yin kuskure abinda kawai ake bukata shine yayi kokari daidai din sa su tafi yawa yayi kokari kurakuransa yana tuba yana gyarawa kuma ya daina bayyana wasu abubuwa na sabon Allah a fili wanda zai hana kalmar da yake faɗa ta gaskiya ta samu karbuwa shine abin da ake bukata daga wajensa amma ba wai ana bukata sai zama kamar mala'ika ba ko zama kamar wani annabi wanda babu wani abu da za a iya samu ta tare da shi na laifi wannan ba zai yi ba in kai haka to ka kulle kofar wa'azi gaba ɗaya babu wanda zai wa'azi sai annabawa ne kuma annabawa sun kare babu wani annabi wanda kuma babu wani mai hankali da tunani da zai faɗa haka ba a san mai wa'azi yana faɗar abin da baya aikatawa ya yi wallahi amanu lima taqulu ma la taf'alu kamara maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alu wannan ba mai wa'azi kadai ba kowane mu'mini ma bai kamata a rika jin maganar sa tana saba da aikin sa yana faɗan magana mai dadi amma kuma aikin sa marasa kyau sai ya zama aikin sa yana tafiya da kyakkyawan da abin da maganganun sa masu dadi suna tafiya da kyawawan ayyuka ya ce man ahsanu qawlan liman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala inni min al-muslimin shi babu wanda yake mafi kyan magana kamar wanda zai kira zuwa ga Allah kuma ya yi kyakkyawan aiki sannan ya ce lalle ni ina cikin musulmi saboda kaga kira zuwa ga Allah ana son ya saka shi tare da kyakkyawan aiki annabi Shu'aib yana gaya mutanen sa wa uridu an ukhalifakum ila ma alhaqukum in uridu illa islaha mastata wa ma tawfiqi illa billah yake cewa bana nufin in saba muku in aikata abin da nake hana ku saboda shi mai wa'azi yana son ya zama ya fi kowa dan baka abin da yake yi saboda wa'azin sa ya samu karbuwa yana faɗa shi kuma yana yin wani abu daban to mutane ba su dauki maganar sa da gaske ba ba su dauki ta da muhimmanci ba amma wannan ba yana nufin cewa sai ya zama ma'asumi baya laifi ba sannan zai yi wa'azi
to sai wannan tambayar shi kuma yake cewa malam menene matsayin yin tsaga a musulunci kamar bille da sauransu shin zai iya zama sauya halittar Allah
baya halitta da tsaga fuskar mutum ko wani nau'i na jikinsa da niyyar wata alama shine alwashm da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci matan da suke yi da waɗanda ake a da can matan laraba suna yin wannan alwashm din dan sai wata kwalliya a jiki ta hanyar tsage ta hanyar yin wata alama haka da aska ko da wuta ko da wani abu wannan annabi ya la'anci wanda take yi da wacce take yi da wacce take cewa ai mata alwashi ba to almustawshi ba da waɗanda suke yi da waɗanda ke cewa zo ai musu da annabi ya ce Allah ya la'anci su kaga duk abin da aka ce an gila ana akan su to yana daga cikin kaba'ir alamar gada laifi yana daga cikin kaba'ir akwai wannan a ce an yi la'anta a kansa saboda ka baya halatta mace ta sa wani abu na tsaga jiki a yi mata wani tsage ko uku ko kwale ko abin nan ko bille ko kwale ko wani abu irin wannan baya halatta in yarinya ce karama tana jaririya baya halatta iyayen ta siya mata ko namiji a yi masa in ya tashi an riga an yi masa wannan ba laifinsa ba ne ba shi yi wa kansa ba shi ya zaɓa a yi masa ba na Allah ba zai kama shi da abin da ba ya da hannu a cikin sa sai ne su iyayen nasa in suna sani sun san da haramcin abin kuma suka yi to su ne ababen tambaya in ba su sani ba to jahilcin su zai iya zama uzuri amma bayan sun sani suka ci gaba da yi to suna saba wa Allah ne suna ka baya halitta kuma yana cikin canza halittar Allah domin ba haka Allah ya yi mutum ba ya halicce shi kyakkyawan tsari zai zo tsaga cikinsa kuma ya wasu alamu a fuskarsa wanda ya canza halittar Allah
wani shi kuma yake cewa malam ya halatta idan haƙorin mutum ya kasance ya dan furguwar fitowa waje ya je asibita dan kankare shi domin haƙorinsa su daidaita
idan zai yi haka ne saboda kwalliya haramu ne zai haka ne dan ya ƙara fito da kansa ko wani abu in kuma abin ya zama ma'aibi ne wato ya zama masa wata nakasa ce to wannan babu laifi duk abin da yake aibi ne wato ya zama masa nakasa a cikinsa kamar misali yana da abin da ake ce gatsu a ƙoransa sun mu gaba wanda ko bakin shi ba ya iya rufewa sosai kaga wannan larura ce to wannan yana iya zuwa a yi masa gyara ko a haƙorin ya zazzago sosai ta yadda ko tauna yake ba ya jin daɗi wannan abin da aibi ne zai iya zuwa a yi masa gyara a yi masa magani amma an haka kawai don ya ƙara kyau ya rena kyan da Allah ya ba shi yana ganin in aka yi masa haka zai fi zai fitowa ka zato wani haramun ne gabatar da za a yi mata bushiriya annabi ya hana ya la'anci matar da ake wa bushiriya al-mutafallijati lil husni al-mutafallijati lil husni al-mutaghayyirati lil khalqillah masu yin fushiriya dan kyau masu canza halittar Allah saboda in dan kyau dan ado zai je a yi masa ya kara fitowa kara kyau ya zama wani dan gayu wani haramun ne amma in cutuwa yake da abin abin yana cutar da shi yana sa masa wata takuruwa neman lafiya
sai wannan tambayar ta kuma take cewa idan mai gari ya yanka daji ga mai noma ya bashi sai shi kuma ya gyara ta yana noma shin wannan yana nuna cewa kasar ta zama tashi kenan ko kuwa mai garin zai iya karba duk lokacin da yake so
idan kasar ta mai gari ce kuma ba mallaka masa yi ba ba mallaka masa yi ba ya bashi ne ya yi amfani da ita zuwa lokaci wanda zai iya dawowa ya karba in kuma a'a ƙasa ce da ba mai ita shi kansa mai gari ba tashi bace ko ce shi kansa mai gari ba wani abin nan ba mutum ya gyara a ƙa'idar musulunci mutum ya shafi fili da babu ba wani wanda yake claiming ɗin gurin to in ya gyara gurin ana mallaka masa shi gwamnati tana mallaka masa da haka ne ake raya ƙasa shine ihya'ul mawat wata hanya ce ta haɓaka gari ya rayu kuma yi amfani da fili da gonaki da Allah subhanahu wataala ya bayar ga mutane ce duk annabi kan kwadaitar man ahya mawatan fa hiya lahu man ahya ardan mawatan fa hiya lahu ce duk wanda yaje raya wata gona wanda take matacciya to an bar masa ta zama mulkinsa to wannan zai ba mutane dama su shiga guraren da aka yi watsi da su ba amfani da su su raya su su kawo wani abu na cigaba a cikin al'umma to duk da ana irin wannan ma da cigaban da aka samu al'umma ba kaɗan ba ne wani yana iya noma sosai ya ƙware a kan harkar noma amma bai da ƙasar da zai noma kuma ga wata ƙasa nan ba wani wanda yake kilema ita ba ta gwamnati ce kyau ke da ita to a ƙa'ida kamata gwamnati ce kyau duk wanda yake zai iya noma kaza ya zo a bashi gona ana bashi wannan gonar ya noma aka ga noman sai ya ɗore sai ya ce an mallaka masa to wannan kuma zai ƙara musu ƙaimi su ma su tashi su ga cewa sun samu wannan tagomashi saboda ta in mai gari ya ce ya bashi ya je noma ya kuma raya gurin to bai kamata kuma mai gari ya zo ɓaci ba
sai wannan shi kuma yake tambaya cewar mutum ne yana tafiya akan mashin ɗinsa sai ya ga tsuntsuwa kan hanya wanda cin namansa ya halatta to kawai sai ya ce bismillah allahu akbar ya kaɗa wannan tsuntsun shin ya halatta ya ci namansa
in ya sauko ya yanka shi bai mutu ba amma in ya mutu ya zama mushi da mashin kan mashin ko tayar mashin ba sa cikin abubuwan da ake farauta da su ba sa cikin alatar sayid shi farauta yana da abin da ake da shi ko dai a yi shi da dabbobin farauta aljawari kamar karnuka ko kuma irin tsuntsaye na kamar su shahu da ake farauta da su wanda za a koyar da su in sun kama abu kasu ci har mai abin ya zai dauka in sun kama ci to ba kai suka yi farautar ba saboda haka wannan ba zai sa sannan ana yi da kibo a dauki kibiya a harba ta samu abin da aka harba aka yi bismillah aka harba ta samu abin da aka harba ya mutu ma ana iya ci shi ma in ka je ka samu kibiya biyu baka sani ba taka ci ta kashe shi ko ɗaya ba aka ci ba don baka sani ba kai dai ka san taka kai bismillah amma ɗaya da ta sami shi baka sani wacce ce da bismillah ko ba bismillah mai ta yi har mota to amma wani abu mai faɗi shi ne kamar al-mi'rad da ake amfani da shi bashi ne amma yana da faɗi yauce in ya same shi da kaifinsa ka jefa shi sai kaifin ya gatsa gaba to ba in ya same shi da faɗinsa da bai ce to fa inna ma huwa wakil wanda ya zama mauquza kamar wacce aka jefe ta da duki ce ta mutu ba a ci ba za ka dake shi da taya ko da kan babur ya mutu bushe ne ba za ka ci ba
sai ne ke tambayar shi malam suratul quraish tana da wata fa'ida ne ko wata fa'ida ta musamman
to quraish in kana nufin wata falala baya ga cewa alqur'ani ne maganar Allah ne wanda ya karanta kowane harafi ɗaya daga ciki yana da lada wala da nan za a ninka mishi goma in baya ga wannan kana nufin a faɗi wani lada musamman a cewan qara'a surata quraish wa lahu kaza kaza wannan babu babu lada da yake banci quraish surata quraish amma ladan karatun qur'ani wannan tana da shi kamar kowace aya cikin alqur'ani sannan kuma fa'ida da take kunshe da shi shine babban darasi da yake cikin ta babban wa'azi da ta kunsa na cewa babu abin da yake tsare ni'imar Allah da zai yi wa mutane ta abinci ko ta zaman lafiya kamar bautar Allah da kuma ga Allah da rike addinin Allah Allah subhanahu wataala yana gaya Qurayshawa ni'imomin da ya musu yake kuma gaya musu cewa to ga abin da za su yi su tsare wannan ni'imar ta ce gode da za su yi wa Allah falyabudu rabba hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf saboda duk waɗanda Allah ya ba su abinci ya ba su zaman lafiya to in suna son waɗannan abubuwan su dore to su rike bautar Allah su rike alaƙa su da Ubangiji ta ci gaba da dorewa to wannan ne ba za ta dore ki ina ga babu wata fa'ida ko wani darasi da yake girman wannan a cikin sura
to sai wani tambaye shi ne ke cewa malam yanayin aikin sa ba a wuri ɗaya bane idan yayi tafiya ya kwana uku ko zuwa biyar idan ya samu jabi sai ya bi idan kuma bai samu ba sai ya hada yayi kasan shi ne ke tambayar shi hakan da yake daidai ne
ba wannan abu malam in ya yana matafi inda ya je in ya shiga jami'i ya cika ya shiga jami'i tare da masu sallar gida ba ga matafiya ba to sai ya cika kuma shi kadai zai sallar sai ya kasaru kuma yana da damar ya yi ya samu sauki da aka yi wa mai kasaru mai matafi na ya hada salloli biyu a waɗanda ake hadawa a zahar da la'asar da magriba da isha
tumana ne saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu da kanka da wannan muka kaka karshen shirin namu a wannan mako sai kuma za ku yayi ku mana da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar ako da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu al professor Sheikh Muhammad Sani Marijalle ne OON babban malami a tsakar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Garo da kenan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalawar shirin Anas Idris Hassan ne na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.